Isa ya yi imani da annabi Musa shi ma Allah ba zai karba a gare shi ba. wanda ya kawo ce da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace ya yi bani da annabi Isa ko da annabi Musa ko da Yahuda ko Hudu ko da ko Salihu Allah ba zai karba a wajensa ba da zai zo da cikin duniyar nan dinare ranar lahira dan ya fashi kansa Allah ba zai karbi wannan kansan a wajensa ba ana ubangiji yau za mu tashi a inda ubangiji yake gaya mana yake cewa lan jalalul jabra ai ba za ku samu ladan biyayya ba ladan aiki da kuka yi na biyayya ba za ku samu ladan sa ba wanda shine aljanna ba za ku same shi ba hatta tufiku har sai kun ciyar kun yi sadaka mimma tuhibbun daga abinda kuke so na daga dukiyoyinku da jikinku kaga sadaka a nan ba yadda mutanenmu suka ɗauke ta ba ko kuma suke fassara ta ba sai riga ta tsufa ta fara koɗewa ko ta yayyage sana ce a bari yi sadaka da wannan ba haka ba ne ko kuma sai wata akuya mara lafiya ko tinkiya mara lafiya suka ci a bari a kai wa liman wannan ba shi ba ne sadaka a ce abinda kake so rigar da kake so shi ne Allah yake so ai Allah kake ba wa to ya za ka ba wa Allah abinda ba ka abinda kake so shi ne za ka ɗauka ka ba wa Allah a kan wannan ne da wannan aya ta sauka akwai Abu Talha sahabin manzo Allah ne yana cikin ansarawa Abu Talha yana da wata garka ko kuma gona ko kuma lambu wacce tana da ni'imomi a cikinta akwai itacen dabino da dama kuma masu daɗi kuma a cikinta akwai rijiyar ruwa mai ruwan daɗi manzo Allah ya kasance yana shiga cikinta wani lokaci ya sha ruwa to yana jin daɗin ruwan wannan gonan ana ce da ita biru hali sai da wannan aya ta sauka sai shi Abu Talha ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ka san a cikin dukiya na duka ba abin da nake so irin biru hali to ga Allah ya ce ba za mu samu yantansa ba ba za mu samu kuma aljanna ba sai mun bayar daga abin da muke so to ya manzo Allah ka shaida biro hali yau na ba ka ita ka sa ta inda ka ga dama saboda Allah sai manzo Allah ya ce bahin bahin ai ma'ana wannan ciniki ya girma wannan ciniki ya girma amma ka raba wa ɗan uwanka ita saboda Allah sai Abu Talha ya raba wa ɗan uwansa sadaka yace ya ba su saboda Allah a wannan dan darasin tsankani da manzo Allah ya mana akwai abubuwa da yawa kaga na farko dai Allah ya ce kar kai sadaka sai da abin da kake so ma'ana ba wai abin da baka so ba ko abin da kake kai za ka jefar sannan kake a kai wa liman wannan wato liman shine mutumin banza kenan za ka ji tsumma a kai masa ka gaji da ita za ka ɗauka kai mata ko wata tsohuwar moto sannan ka ce to bari ya ba ai limamin anguwanmu bai da moto bari mu bashi ai za ka siya limamin anguwanmu moto ka siya masa sabon gauri ko kuma wacce kake hawa ka ɗauka ka bashi shine za ka samu yardan Allah ko rigar da kake wuyan kake so wanda in an kira ka biki ko an kira ka wani a wannan shi za ka ɗauka ka sa kana fesa turare kana to wannan ita za ka cire kai sadaka da ita shine za ka samu yardan Allah ba wacce in ka ganta ma ba ka so ka ganta ba saboda ta koɓe a'a wannan Allah ba zai karɓa a wajenka ba haka abincin da kake so shi za ka yi sadaka da shi duk abin da kake so shi za ka yi sadaka da shi to kaga wannan darasi yan ɗaya ne darasi na biyu in za ka yi sadakar ka fara da na kusa da kai kar na kusa da kai suna da yunwa ka ɗauki abinci ka kai nesa shi ne abinda manzo Allah ya koya a Talha kaga shi Abu Talha ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga wannan kaga dama sai manzo Allah ya ce maka to wannan jiriki ne babba amma ka raba wa ɗan uwanka to kaga sai ya raba wa ɗan uwansa to anan darasi ne biyu kenan zaka sadaka kafara da ɗan uwanka kar ka dinga hayyana nesa ga ɗan uwanka suna da yunwa ka fara ba su ba ce kar ka ba wasu ba amma ka fara da su ka ba su su sannan ka ba wasu waɗanda suke nesa kamar makotanka da kuma waɗanda suke abokanai da kuma waɗanda ka sani da kuma waɗanda kake ji labarinsu cewa suna cikin damuwa wannan ya sa shi ma Zaid ɗan Haritha da ya wannan ayar ta sauko yana da wani roƙi wanda ya fi so a cikin dukiyarsa sai ma sai ce ya Rasulullah wannan doki shi ya fi so a cikin dukiyana ga baki ɗaya saboda haka gashi nan na ba da shi saboda Allah amma waye ba da ya ɗauko sai ya ɗauko sai ya ba wa Usama ɗansa ashe in ka ba wa ɗanka sadaka daidai ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abincin da matanka da ɗayanka za su ci wanda kake kawo shi ɗayanka da matanka su ci sadaka saboda ka karkar da idan ka ga wani ciki ka ba wa ɗanka Usaman nan me yasa shi zai iya bashi doki saboda komanda ne na manzo Allah a cikin yaki to bashi doki din kaman karfafa shi ne wajen yin jihadi saboda haka ya dauki doki ya bashi to in dan ka yana da yana samu wani ko kuma bai da jihadi kai kuma kana so ka yi sadaka to za ka iya dauka a cikin dukiyanka wanda kake so ka ba wa ɗan ka ce ga shi sadaka ma'ana a ranka ka ce ga shi zai ƙara jari amma kai sadaka kai niyya Allah ya karba a wajenka Abdullahi bin Umar kuma shi ya kasance akwai wani abin sha da ake ce da shi low da sukari ake yin sa to yana son sa yana sha yace to Allah ka san ba abinda nake so irin low da sukari saboda haka sai ya yi shi da yawa ya rinka raba mutane sadaka kamar yadda yake so wannan shine abin da ake so duk abin da kake so abincin da kake so shi din zaka siya kai sadaka shi shine ma'ana lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu har sai ku ciya daga abin da kuke so shi ne za ku samu yadda kanka akwai Umar bin Abdulaziz yana ɗaya daga cikin waɗanda suka samu halifanci na musulunci a Bani Umayya kafin ya zama halifa matarsa tana da wata ƙwarƙwara tana da baiwa to ya daɗe yana cewa matarsa ta ba shi wannan baiwa ta hana shi to da aka naɗa shi halifa sai ta je ta yi wa wannan baiwar ado da gwalagwalai da komai sai ta kawo masa ita ta ce gashi ta ba shi saboda Allah ta yi masa hidima shi kuma sai ya tambayi matar tashi a ina kika same ta sai ta ce mata ai a gadon ta ne a cikin gadon babana yayi bincike yadda babanta ya same shi sai shi kuma yake to ya kiyanta ta saboda Allah sai aka ce masa yaya kana son abu ka sha wahala kana tambayar ta da baka kuma ta baka yanzu kuma za ka ce ka kiyanta ta saboda Allah yake to ai ba su Allah ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba saboda haka ne infaki na da saboda Allah akwai Fudayl shi kuma Fudayl ya dade mai da lafiya to yayi kwana 40 ransa tana sha'awan ya ci farfesu na kaza Fudayl din yana cikin manyan malamai ne sanannu wanda suke sufaye da sauransu sai ran da kullum tana raya masa ya ci farfesun kaza kwana 40 yana ki dan su sufaye suna cewa wai in ranka ta ce ka ci shinkafa to ka saba mata dan Allah ya ce innan nafsa la'amaratun bisu to saboda haka duk abin da ranka ta ce maka kai to kar kai ka
saba mata in tace yau in tace za ta samu na tana so ta cike kaba to ka je ka cigero in ta matsa tana so ta sha abarba ka je ka sha mango ka saba mata ka ga shi abin da tayi tace ka yi din to shi yana saba ranar 40 din da sai to iyalin sa gashi raina yau kwana 40 tana matsa mun ci kaza ina koranta ta ki yau kam sai a je a so kaza a dafa ni tace to ya zaka hana rancin da ba haram bane Allah kuma ya halitta kuma kana da shi aka je aka so kazan aka yi farfesu an aje masa kenan ya daga ya bude sai fara ci sai wani mai bara ya zo ci kuma ni saboda Allah shikenan sai cewa matar ta dauki wannan miyan ki bashi ki ba mai bara sai kace masa a ka bari mana in je yi masa wani abu tunda kai ranka tana so kuma ka san an yi maka ka bari je yi masa wani abu sai ce matar me ya zaki masa a abinda na shirya a raina shine zan bashi kudin kaza kamar yadda muku kudin da muka so kaza zan je in dauki kudin shi kuma in bashi sai ki kawo kudin sai ta kawo kudin sai ce ki haɗa da kudin da kazan duk ki je ki bashi shine wannan su yadda suke fassara zan tana da dole ne ka ba da abin da kake so kafin ka samu yadda Allah da Ubangiji ya ce a nan hatta tufiqu mimma tuhibbun har sai kun ciyar daga abin da kuke so wa ma tuhibbu duk abin da kuke ciyarwa ko mai kankantarsa ko mai girmansa na daga abinci ne ko sutura ne ko gida ne ka ba wa wani bawan Allah inna Allah bihi alim ubangiji masani ne a fili ka bayar ko a kuri ka san wasu to suna sadaka ba ta so mutane su sani za su yi shi ne a koye wani lokaci suna yi sadaka da daman su hakun su ma bai sani ba to amma shine zai yi kamar a masallaci kuna sallah tare da shi ya ji damuwanka da daddare sai ke sallama sai ka amsa kamar za ka fito sai ya ajiye maka jaka ko kuma laila ba ka ko ka sai ya tafiya ka buɗe sai ka zo ka samu 10,000, 50,000, 20,000 a ciki to kaga kai baka san wanda ya kawo ba amma kai kuma bukatar ka ta biya kaga za ka sai masa ba za ka ga cewa kowa ya kawo wannan ne Allah ya masa albarka Allah ya biya masa bukatar Allah ya saka masa dace to kaga Allah zai karɓa wani kuma zai yi sadaka ta shi biyu ne akwai sadaka ta wajibi kamar zakka zakka na dukiya da zakatul fitr da zakkan fi da kai waɗannan ba a so a yi su a boye ana so ka yi su a fili mutane su sani cewa ka fitar da zakka in zakka ka fitar ana so ka bayar a fili kuma ka gaya wa wanda ka ba wa cewa zakka ka bashi ana so wannan in zakka ta fitar ne ma ka je ka ba wa mutum ka ce wannan zakka ta fitar ne dan kai yanzu ci talaka ne haka ka kawo masa ce ga zakkan fi da kai ne muka fitar shi ne muka kawo sai ka ba su amma in sadaka ne haka na dukiya da kake neman yardan Allah to ana so ka yi shi a koye amma in ka yi shi a fili ma ba laifi don wani lokaci ana so ka yi shi a fili saboda ƴaƴanka da ƴan uwanka da waɗanda suke ƙarƙashinka su koya a wajen su koyi yin alheri don in sun ga kana yi kuma sun ga waɗanda kake yi wa za su ce ai mun ga babanmu yana yi wa wani kaza saboda haka su ma za su ci gaba da yi masa kuma mun ga babanmu yana yin abu kaza su ma za su ci gaba da yi amma in kullum kana yi a koyi ba su sani ba to wani lokaci ba za su iya yi ba saboda ba su koya ba ba su sani ba to shi yasa akwai wani kuma akwai wani sadaka da in kai saboda wutar riya kar ya zama kamar kana nuna kanka ne ko kana so a sani ne ko kuma ana to ana so wannan ka yi shi a koye in zai yi to waɗannan abubuwa duka suna da kyau in ka yi shi a bayyane Allah zai karɓa in ka yi shi a koye shi ma Allah zai karɓa sadaka ne
ana so ka fara shi kamar yadda nake da yawo matanka ya'yanka ɗannanka yayunka babbaninka kawunanka sauran maƙotanka sannan ka tafi haka ake son sadaka ciki duk wanda yake da haƙƙi a cikinka ka bashi sannan ka tafi na waje wanda kuma ya zo ya tambaye ka ka bashi sadaka mai roƙo da ya zo ya tambaye ka yana da haƙƙi a kanka in mutum ya zo ya tambaye ka ya ce wane dan Allah ka taimake ni da naira 100 kai kuma baka da naira 100 ko kuma kana da shi amma ba za ka iya bashi ba sai ka ɗauki naira 1,000 ka bashi iyaka abin da za ka iya shi kenan ka yi ka biya haƙƙin da yake kanka amma kar ka bar shi ya zo neman taimako kana da shi ya tashi a wajenka baka bashi ko kawo ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa walisa'il haqqun walau jaa 'ala al-fard mai roƙo ko kuma mai neman taimako yana da haƙƙi ko da akan dogon ya zo ko ban gidanka ma'ana mutum sai ya zo da martani ko ya zo da jin ya yi taki a kofar gidanka sai ya ce a yi sallama da kai aka yi sallama da kai sai ka fito ka gan shi da jin ina ji farko abin da zai zo a zuciyarka cewa ya kawo maka ne bayan kun gaisa sai ya ce da Allah bukata ne ta kawo sai ka ce me bukata ne ce wallahi da yawan kuke nema matarsa tana asibiti ba shi da kudin da zai biya kuma ga shi an ya yi mata an ya kula ta a cikin ne sai ya ba da wani abu to kar shaidan ya yaudare ka ya ce ya mutum zai zo a jin ko kuma zai zo a martani ya ce kuma yana neman taimako a wajena ni da gidana ma na karare ko kuma gidana na tabo ne ko kuma gidana ma ga shi ko kulansa a babu babu dan akwai abu guda biyu kar yi yu ko Allah ne ya turo wani mala'ika ya gwada ka kai baka sani ba ya gwada ka kai ruwa ya maka mugun addu'a ka dawo cikin talauci kai masa alheri ya yi maka addu'a ka fita daga talauci dan wannan yana aukuwa Allah yana tura mala'iku su gwada mutane su jarraba mutane kuma sun yi alheri sai su yi musu addu'a sai su fita daga wannan halin da suke ciki saboda haka ba ruwanka da abin da ya zo da shi ko ya zo da siffar tsumma ko ya zo da siffa mai kyau wanda ya zo a ciki in dai ya roƙe ka kana da shi to kai ka ba shi abin da kake abin da za ka iya kuma na biyu shine la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya tura wa rai sai abin da za ta iya mutum na ce ya zo ya roƙe ka bashi 100,000 ka ce dole sai ka nemo 100,000 nan ko ka sai da kayanka ka bashi Allah bai ce haka ba Allah bai ce haka ba ba ka da shi Allah bai tura maka ba in kana da shi shine za ka taimaka ka bashi daidai wanda za ka iya amma ba ka da shi in ma ba ka da shi kan sai kai wata addu'a cewa ne eh ka ganin nan Allah ne ya rufa mu asiri amma ni ma ban da shi saboda haka kai hakuri Allah ya bude mana da ni da kai duka ka ga masa magana mai dadi kar ka je ka ce masa mutanen banza ban da roko ba abin da ya ku tafi annabi ma ya ba a wadan haka eh annabi ya hana roko amma mutumin da ya tashi gida nawa ya tsallake su ko baka san waye ba saboda haka ka gaya masa magana mai daɗi ka gaya masa kalma mai daɗi kuma ka bashi ko kar ka bashi wannan dai amma ka gaya masa magana mai daɗi wannan kuma aya ta gaba Yahudawa da suka je wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ce masa ya Muhammad kana cewa kai kana kan addinin Annabi Ibrahim gashi Annabi Ibrahim baya cin raƙumi baya cin naman raƙumi baya shan madarar raƙumi amma kai kana cin madarar raƙumi kana shan nonon raƙumi to shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masu ku zo da at-taura din ku karanta kun sani cewa Annabi Yaqub ya yi rashin lafiya mai tsanani
da yi rashin lafiya mai tsanani sai ya yi bakance. Abinda ake ce da shi bakance da Hausa sai ya yi wa Allah alƙawari ya yi nazari, shi ne da Larabci nazari. Ya yi wa Allah alƙawari cewa kamar kai ne da Allah in ka ba ni abu kaza zan yi abu kaza. Wannan shi ne ake cewa bakance da Hausa, kuma ake ce da shi nazari da Larabci. Sai ya yi wa Allah bakance ya ce, Ubangiji in ka ba ni lafiya zan daina cin fiyayyen abin da na fi so, kuma zan daina shan abu saboda kai, zan daina shan abin da na fi so. Shi kuma Annabi ya kuma ba abin da ya fi so sai naman raƙumi da madarar raƙumi. Saboda haka sai da Allah ya ba shi lafiya, dalilin da ya sa kenan sai ya daina cin naman raƙumi, ya daina kuma cin ya daina shan kuma nonon raƙumi. Kuma Annabi ya kuka ga bayan Annabi Ibrahim, saboda haka ba haramta shi aka yi a zamanin Annabi Ibrahim ba. Kuma zamanin Annabi Yaqub din kansa ba a haramta ba, shi ya haramta wa kansa. Kamar kai ne ka haramta wa kansa, ce ni daga yau in Allah ya bani kuɗi ba, ba abin da nafi so sai albasa, daga yau na daina cin albasa, ko kuma daga yau na daina cin naman kaza, ko na daina cin naman kifi, ko kuma ɗan akuya na daina cin sa. Saboda in dai Allah kana ta neman haihuwa, kana ta neman haihuwa Allah bai ba, sai kace in Allah ya baka haihuwa ba za ka sake cin nama akuya ba, saboda nama akuya shi ne mafi, saboda godiya ga Allah gare ka. To kaga ba Allah ne haramta maka nama akuya ba, kai ne ka haramta maka. To shi ne ɗayan Annabi Yaqub kuma da suka ga babansu ya daina ci, su ma sai suka daina ci. Daga nan Yahudawa duka sai suka zaci kamar haramun ne, sai suka daina ci. Shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu, kun san kuma dalilin ciwon shi Annabi Yaqub din? Annabi Yaqub shi ne kuma har ila yau ya yi wa Allah bakance, ya ce, Ubangiji idan ka bani ƴaƴa goma, in ka bani ƴaƴa goma zan yanka ɗaya daga cikinsu saboda gobe, in ka bani ƴaƴa goma kuma na shiga Baitul Maqdis lafiya, to zan yanka ɗaya daga cikin yaran nan godiya gare ka. To sai Allah ya ba shi ƴaƴa goma ɗin. Da Allah ya ba shi ƴaƴa goma suka girma, sai ya tashi daga ƙasan Sham zai zo, daga ƙasan Misra zai zo Baitul Maqdis. To da ya tashi zai zo, in ya shiga lafiya dole ya yanka ɗaya daga cikinsu saboda alƙawarin da ya ɗauka Allah. To ya kusa da Baitul Maqdis ɗin, ya kusa shiga kenan, sai Allah ya aiko wani mala'ika a siffar mutum. To wannan mala'ikan da ya zo sai ce ma Annabi Yaqub, Yaqub ina ganin ka kana da lafiya, kana da ƙarfi, ka zo mu yi kokowa mana ƙarfi da kaiwa zai kada wani. To suka kama kokowa da shi da wannan mala'ikan, suna kokowa suna kokowa, ba wanda ya kada wani. Da ba wanda ya kada wani, sai mala'ikan ya shure shi da kafa a cinya. Da ya shure shi da kafa a cinya, shi ne sai ya kamu da ciwon jijiya da ake ce da shi irkun nasa. To sai ya zama ciwo ne, yana masa ciwo sosai, ana ce da shi mayawuya, ana ce da ita kuma jeji da sauransu. To sai yana damun Annabi Yaqub, sai bai shiga Baitul Maqdis lafiya ba. Saboda haka ka ga wancan bakancen nashi ya faɗi kenan, na cewa zai yanka ɗansa ɗaya. To wannan sai ya sau. To dalilin wannan ciwon ne da ya shiga Baitul Maqdis ya yi tsanani, shi ne ya yi bakance wancan da na gaya muku na cewa zai daina cin nama abu. To shi ne Ubangiji yake gaya mana a nan, yake cewa kullum ta'ala, dukkan abinci ya kasance kana hillan, ya kasance halal ne li bani Isra'il, ga ƴaƴan Yaqub. Dan Isra'il din suna ne na Annabi Yaqub, ma'anansa kuma da Ibranci Abdullahi, shi ne ma'anan Isra'il din. Isra Abdu kenan, Il Allahu kenan, Abdullahi bawan Allah kenan. To shi ne ma'anansa qabla inzalit tawra, wannan kuma tun kafin a saukar da Taura duk halal ne ga bani Isra'il. Illa ma harrama Isra'il, sai dai
abin da shi yawo ya haramta ala nafsihi bisa kansa saboda ba kace da muka ce yayi a can baya min qabli an tunzila at-taura wannan kuma duk kafin a saukar da taura ne kul ka gaya musu kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa bani Isra'il din ka gaya wa Yahudawa idan har suna cewa ba haka ba to fatu bi taura ku zo da at-taura fatluha ku karanta ta domin gaskiya ta bayyana in kuntum sadiqi in kun kasance masu gaskiya ne cewa ai an haramta wa ba an haramta wa annabi Ibrahim an haramta masa naman raƙumi an haramta masa madarar raƙumi a cikin at-taura ta ku zo da at-taura ku karanta mu gani a ina ne aka karanta kun ka gaya musu sadaqallah in kuntum sadiqin faman iftara ala allahi al-kadhiba ka sani fa wanda ya kaji gaskiya a bisa ubangiji min ba'da zalika bayan bayyanan gaskiya gare shi fa ulaika hum zalimun wa in janaka sune masu zalintan kansu saboda kaga ƙarya da suke wa ubangiji kun ka gaya musu sadaqa allah ubangiji ya yi gaskiya cikin duk abin da ya ba da labarin أول نعمة وما لا فاتبعوا ملة إبراهيم وفي الدين النمس النبي إبراهيم والدنين كي كانت حنيفا وديك ببر الدكة وشريكون يسيني شريئا منسيني وما كان من المشركين شيء النبي إبراهيم بزرما لك kai ba wanda suke bauta Uzairu ko kuma wanda suke bauta annabi Isa annabi Ibrahim baya da shi annabi Ibrahim Allah yake bauta wa shi kadai saboda haka zo mana ku bauta masa a bisa shari'ar musulunci da Allah ya saukar mana mun sha gaya mana cewa a duk baya tafsiran da muke yi Isa da Qur'ani take bamu ko labari da Qur'ani za ku ji ya bamu to yana gaya mana ne abin da wasu al'ummai suka yi Allah ya yarda da su cewa idan mu ma mun yi irin nasu Allah zai yarda da mu kuma yana bamu labarin abin da wasu al'ummai suka yi Allah ya yi fushi da su cewa mu ma in mun yi irin abin da su suka yi Allah zai yi fushi da mu saboda kar mu ɗauki kisoshin Qur'ani da labarun Qur'ani kamar ta duniya mu ji mu bar su a wajen a'a duk kissa da Qur'ani ta kawo mana za mu so mu fahimci me take koya mana me abin da take koya mana shine abin da ya kamata mu ringa fahimta a kisoshin Qur'ani na
inna awwal baitin على الناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شديد على ما تعملون
يهودا cewa al-qiblamu kafin al-qiblamu suna neman baitul maqdis shine farkon al-qibla kafin ka'aba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma a gare shi daga baya kuma shine al-qiblan annabawa duka duk annabawa nan suke kallo nan suke bi suke sallah saboda haka addini mu kafin addini shine Allah ya ce musu a'a ba haka bane sani ba من جدا روحها دا أكا حجي دا أبلا يحجي للناس يمتاني في الأرض أتكم أسا تنبوتا للذي ببكتا شيني ونن إيه بكا بكا أكا شبوغا لفدا يسونا بكا لبكا كما أكا شعاء بكا أينه إندا أكا كورا كعبا أكي shine bakka aka ce wakacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wakacin da Allah ya halicci sammai da kasai aka kan ruwa farkon abin da ya fito daga kan ruwan shine wani kumfa da yake wannan kumfan shine Allah ya halicci Ka'aba shi Allah ya halicci Ka'aba ya umurci mala'iku da su gina Ka'aba da shekara 2000 kafin halittar annabi Adam shekara 2000 aka yi mala'iku suna tawafi suna bin suna bauta a Ka'aba kafin aka halicci annabi Adam da aka halicci annabi Adam kuma Allah ya umurce shi haji zuwa wannan Makka din yana yin tawafi yana yin aikin haji yana yin ibada a nan Ka'aba sai da yi shekara 40 da yi shekara 40 ne to bayan ya gina shi sai Allah ya umurce shi ya gina shi da ya gina shi ya yi shekara 40 sannan Allah ya umurce shi ya je ya gina baitul maqdis Allah shi ya umurci Adam shi ne ya je ya gina baitul maqdis kamar yadda ya sake gina Ka'aba ka san Ka'aba farko Ubangiji ya umurci mala'iku da suka gina ta sannan annabi Adam ya gina ta bayan shekara 40 ya je gina baitul maqdis kuma ɗansa shi su ma ya gina ta sannan Allah ya umurci annabi Ibrahim ya sake gina ta ya gina ta kuma aka ɗauko Hajarul Aswad wannan Hajarul Aswad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duke ne na aljanna Yaqub ne dutsen Yaqub ne na aljanna kuma fari yake zaman madara tsananin shafa ne da zunubai na dan adam ya sa shi ya zama baki haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya je ya sumbance shi ko ya shafe shi kamar wanda ya gaisa ne da ubangiji dan shi kamar hannun ubangiji ne akan kasa duk wanda ya shafe shi zai masa sheda a ranar tashi a kiyama cewa ya shafe shi to shine ubangiji yake gaya musu farkon gida da aka gina shine Ka'aba ba a daga shi ba shine sai zamanin tufan zamanin annabi Nuhu Allah sai ya daga Ka'aba din wanda mala'ikun suka gina wanda kuma Adam ya sake ginawa Allah ya umurci mala'iku suka daga shi shine ake ce da shi baitul ma'mur aka ce da zaka tashi daga kan Ka'aba ta yanzu ka tafi in Allah zai baka iko ka je har sama ta bakwai ba inda zaka tsaya sai a baitul ma'mur shi wannan Ka'aba na farko wanda mala'ikun suka gina to lokacin da tufani zai shi duniya shine sai Allah ya umarci mala'ika Jibril ya cire Hajarul Aswad daga inda yake ya koye shi a jabal bani Ubay to da annabi Ibrahim yazo ya sake gina Ka'aba sai mala'ika Jibril ya nuna masa inda yake sannan aka sake dauko shi aka sake sa shi a nan rukunin da yake to kamar yadda aka ce abun aljanna guda biyu ne wanda suke doran kasa a yanzu wanda duwatsu ne na aljanna shine da Hajarul Aswad da maqamu Ibrahim shi kansa wannan dutse na maqamu Ibrahim an ce ya hutu ne na aljanna wanda mala'ika Jibril ya kawo annabi Ibrahim yake tsayawa a kai yana gini a kai saboda haka in ginin yayi tsawo shi ma sai yayi sama in yayi tsawo sai yayi sama har annabi Ibrahim ya gama gini ya dawo shi yasa Ubangiji yake akwai ayoyi da wannan yana daga cikin ayoyi shi kansa maqamu Ibrahim yana daga cikin abubuwa na mamaki wanda Ubangiji ya sanya a nan wajen
an ce kuma maka ita ce cibiyar duniya yau in ka auna duniya ta gabas tsawonta haka za ka samu ta yamma haka za ka samu zuwa ta kudu haka za ka samu ta arewa maka tana tsakiya tana cibiyar duniya shi yasa aka kewaye ta da duwatsu gabaki ɗaya shi yasa maka da take kewaye da duwatsu Ubangiji ne an ce wai ana cire ita bakka saboda tana ba wa duk sarakuna masu azzalimai kuka duk sarkin da ya zo da zalunci ya mallake ta sai ta halakar da shi kamar su Abraha da sauran wanda suka zo da giwayensu suka so su face ta Ubangiji ya ce mubarakan abani wa albarka wa hudan da shari'a lil alami ya halitta gabaki daya alfinsa akwai ayatun bayyinatun akwai ayoyi mabayyana maqamu ibrahim tutar da annabi ibrahim ya tsaya a kansa yayin gina ka'aba aka ce wai architect da ya zana ginin ka'aba mala'ika jibril maginin wanda ya gina annabi ibrahim labran annabi isma'il to ka duba wani gida ne a cikin sa mala'ika birkilansa annabi lebaransa annabi babu wannan gida kaman makka kaman ka'aba saboda fifikonsa da ubangiji ya ba shi ubangiji ya ce wa man dakhalahu duk wanda ya shiga cikin ka'aba ma'ana masallacin makka kana aminan zai kasance amintacce idan mutum ya yi laifi ana binsa ana nemansa ya kuya sai ya kuje shiga cikin maka ko da babanka ya kashe in ka gan shi a cikin harami ba dama ka kama shi sai dai in ya fito waje shari'a ka'ida ce in dukiyarka ta ci ko laifi me ya yi inda yana cikin harami ba za ka kama shi ba sai in ya fito waje shi yasa ubangiji ya ce da shi amina duk wanda ya shiga ciki yana amintacce in shekara goma zai yi laifi na ba za a kama shi sai dai in ya fito waje ranar da ya fito waje ana iya kama shi aka ce akwai wani mutum zamanin annabi Lutu a zamanin jahiliya ba zamanin annabi Lutu zamanin su annabi Ibrahim su suna cikin mutanen annabi Lutu da suke wannan mummunan aiki na luwaɗi ɗin to amma lokacin da Allah ya aika mala'iku a halakar da ƙauyukansu don ƙauyuka ne guda bakwai su Sodom da sauransu to su sun riga sun zo kasuwanci maka kuma suna cikin harami to shi kenan sai aka hallakar da wancan ƙauyukan amma su kuma sai duwatsun da Allah ya aika kowanne mutumin Sodom ɗin ɗan duwaɗin ya hallakar da shi sai nasu ya tsaya a bakin maka yana jiransu har suka gama buƙatunsu da suke yi kwanakin da suka yi a cikin maka suna fitowa daga maka shi ke nan wannan duwatsu suka halakar da su kamar yadda suka halakar da wancan amma ba su bi su cikin maka ba wai saboda a nuna alfarman maka da girman da daraja su ma suka ci alfarman maka a wannan lokacin Allah ya fitar da su sai da suka fito maka to bayan annabi Ibrahim ya gama ginin Ka'aba sai Allah ya ce masa to ka kira mutane su zo haji sai annabi Ibrahim ya ce ya Ubangiji ya mutane suna cikin adam ma'ana ba a haife su ba ba ka halicce su ba ma zan kira su sai ya ce ba ruwanka kai dai kai kira jiyarwa nawa ne isar da saƙon su ji su gane nawa ne ba aikinka ba ne kai na ka kira ne shi ne sai annabi Ibrahim ya hau kan dutsen abin kubon ya tsaya a kai ya ce ya ku al'umma Allah ya gina gidansa ya ce ku zo ku halicci gidansa dukka sai muka amsa wanda ya amsa sau ɗaya zai je haji sau ɗaya wanda ya haji sau goma zai je haji sau goma wanda ya amsa sau ashirin zai je haji sau ashirin wanda ya amsa sau talatin zai je haji sau talatin sau sittin zai je haji sau adadin amsawanka adadin hajjin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to shine yakin cewa wani bawan Allah yayi hajji cikin sai zauna yana tunani akan hajjin sa ne ci Allah ya karbi hajjina dukkanin ku sai a zuciyarsa yake magana sai wani kuma walidin ya zo mace kai kana ganin Allah bai yadda da kai ba zai kira ka gidansa sai kenan sai ya ta tuba in dai Allah ya kira ka gidansa to zaka in ka amsa a lokacin da Annabi Ibrahim ya kira nan zaka amsa amma duk dukiyar duk sarautar duk mulkin duk abin da kake da shi na duniyar nan in a lokacin baka amsa ba to ba kai ba za ka samu damar zuwa hajji ba za ka samu damar zuwa hajji amma in ka amsa ko ba ka da kuɗi za ka ji wani ya ce wane ya zo na biya maka kujerar maka zo ka ci umra wane ya zo na biya maka kujerar umra zo ka ci umra saboda ka amsa to saboda haka za a Allah zai kawo sababin da za ka ci to Allah ya tafi ayyukan hajji mu gaba ɗaya amma fa man istata'a ilayhi sabil wanda yake da iko ne Allah ya korawa ka san rukunan musulunci biyar ne kalmar shahada sallah zakka azumi haji to uku duk musulmi za a tambaye su da mai kudin su da talaka su za a tambaye su uku nan duk sai an tambaye su shine za ka mai kalmar shahada ko kana da kuɗi ko baka da shi ko kana mulki ko kai baka mulki za a tambaye ka kalmar shahada sannan za a tambaye mu sallah kowa da kowa sannan kuma za a tambaye mu me azumi wannan kowa za a tambaye shi amma haji da zakka sai masu kuɗi to sannan haji kuma an tambaye manzo Allah me yaya haji za ka wajaba a kan mutum yace idan yana da guzuri yana da abar hawa kuma hanya lafiya idan yana da guzuri yana da abar hawa hanya lafiya haji ta wajaba ka kana da guzuri kana da abar hawa amma hanya ba lafiya ana yaki to ba dole bane haji akan ka ubangiji yace fa man kafara wa in kafirce fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin wanda yana da kuɗi yana da arziki zuwa haji to Allah ba ruwansa da arzikinsa ba ba ruwansa da kuɗinsa da dukiyarsa Allah mawadaci ne daga mala'iku da mutane da aljanu da duk abin da suke da shi to alhamdulillah za mu fara a nan kuma sai mu ci gaba insha Allah shekara ta zagayo har wani ramadan ya shiga to akwai kafara ka imma ya azumin wata biyu cikakke bayan ya biya wanda ake binsa, imma ya ciyar da miskinai 60 a kan kowane rana zai ba da mutum ɗaya ga miskinai 60, imma ya biya ta wuya. Wannan wajibi ne a kansa bayan ya biya azumin da ake binsa. Na.
Ya yi tambaya na gaba yana cewa, mutumin da tambaya ya kuɗi shi zai ba wa mutum ɗaya ne ko kuwa zai ba wa mutum
ta ce miskini 60 kowa ya ba shi mudu ɗaya, abinda sunna ta ce kira. Sai dai in ƙasar ba miskini sai wannan shi ɗaya sai ya tara mudu 60 ɗin ya ba shi, wanda yana da wuya nake gani. Ko a Amerika yake zai samu miskini 60. Ne
tambaya na tambaya na cewa hukuncin musulunci bayan hawa ne a kan yaro sai ya balaga da wani irin alamomi da yaro
yaro ko yarinya zai iya tsare balaga shi, ko kuma a shekara nawa ne yaro yake balaga. Malaman fiqhu sun tsaya a kan cewa yaro namiji yana balaga in ya kai shekara 15, ko kuma ya ga gashin hammata ko gashin gabansa, ko ya fara mafarki, ko ya gama ni, wannan namiji kenan. Mace kuma tana balaga kamar yadda malaman fiqhu suka ajiye daga shekara 10 zuwa 11, 12, shi yasa shari'a ta ce a raba musu mabanci da namiji in sun kai shekara 10. Ko kuma taga kirjinta ya cika, ko taga ita ma gashin hammata ko na gaba, ko ta fara ganin al'ada, ko ita ma ta fara mabanci. Wannan duka shi ma alama ne na balagar ya mace. Wayannan su to alhamdulillah, Allah mun gode maka wannan ni'ima da ka saukar mana. Allah ka kara mana ni'ima,
amin.
Allah ka dauke mana zafin azumi, Allah ka dauke mana zafin duk wani azaba, duk wani wahala Allah da muke ciki Allah ka dauke mana,
amin.
Allah kar ka bar mu cikin wahala,
amin.
Kar ka bar mu da Allah sallallahu alaihi wasallam. ‘Yan uwanmu Allah da mu kanmu, ‘yan uwanmu da aka fito da su daga gidajensu da gurbinsu da dukiyoyinsu da makarantunsu da masallatansu da wajen sana’o’insu, Allah ka gaggauta mai da su cikin gidajensu a zaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Mummunan nufi da ake nufi da ƙasanmu Allah, mu ne ba mu da kowa, ba mu da ƙarfi, ba mu da dabara, ba mu da wayo. Allah mun baka amanan kanmu da rayukanmu da dukiyoyinmu da ƙasarmu mun danka ta a hannunka Allah. Allah ka kare mana ita, Allah ka kare mana rayukanmu, Allah ka kare mana dukiyoyinmu. Mu mun yi imanin amanan duk da aka sa a hannunka ba ta tabewa Allah. Mun sa amanan kanmu da ƙasarmu da dukiyoyinmu da ‘ya’yanmu da imaninmu da addininmu a hannunka kamar yadda bani Isra’il suka sa amanan wannan saniya a hannunka. Allah ka kare mu, Allah ka kare mana kasanmu, Allah ka biya mana bukata. Duk wanda yake nufin Najeriya da sharri, Allah ɗan Najeriya ne ko ɗan wata ƙasa, Allah ka mayar masa da sharrin su zuwa kansa shi kadai. Allah shi kadai ka mayar masa da sharrin su zuwa kansa. Allah kar ka jarrabe mu da shi, Allah kar ka fitinance mu da shi, Allah kar ka nuna masa abin da yake so ya gani a cikin mu ya Allah. Allah kar ka nuna masa alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka ba mu ikon yin ibada, Allah ka ba mu ikon yin salati gare ku da annabinka, Allah ka ba mu ikon zikiri da istighfari, Allah ka ba mu ikon karanta yabon annabinka a ko'ina a koyaushe a kowane lokaci ya Allah. Allah ka dawo wa Najeriya da arzikinta, Allah ka dawo wa Najeriya da mutuncinta, Allah ka dawo wa Najeriya da girmanta, Allah ka haskaka mu da hasken Qur'ani, Allah ka haskaka mu da hasken salati, Allah ka haskaka mu da hasken abinda ka haskaka ƙasar annabinka da raudar annabinka masoyinka na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. ‘Yan uwa, a kwanakin baya mun roƙi jama'a mu yi saukon Qur'ani, mun faɗi adadi mun roki kuma jama'a cewa ayyu salamu mun faɗi adadi kuma a yau za mu ƙara da laysa laha min dunillahi kashifa ni wannan shi ma adadi miliyan 12 a kowane jiha da niyyar Allah ya kare Najeriya laysa laha min dunillahi kashifa kowa ya kokari adadin da zai iya dukkan mu a jihohi na Najeriya mu ba wai miliyan 12 a Najeriya ba a kowane jiha a yi miliyan 12 alfarman manzo Allah ya sa mu da adadin